أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أقول دعوة الله تبارك وتعالى da yasake dawowa da mu a wannan wurin daidai wannan lokaci ne domin ci gaba da tunatarwa wanda muka saba yi a kowanne sati insha Allah a cikin wannan littafi da ake cewa Al-Kitabul Kaba'ir. Insha Allah karatun mu zai dora inda muka aje a satin da ya shige. A yau za mu shiga cikin kabira na 28. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Kabiratu Thaminatu wal 20. Akalul Harami wa tanawuluhu ala ayi wajhin kan. Wannan kabira na 28 ne, wato kamar mun kare na 27 kenan. Wannan shine na 28. Shi ko a wannan kabira yana magana ne akan aklul harami, cin haram, wa tanawuluhu, da kuma mu'amala da haram, ala ayi wajhin kana, ta kowace fiska abin ya kasance. Qala Allahu azza wa jal, Allah mai girma da buwaya ya ce, wala takulu amwalakum bainakum bil batil, wala takulu, kar ku dinga kashe amwalakum, dukiyoyinku, bainakum, tsakanin juna da junanku, a cikinku, bil batil, ta hanyar banna. Allah ya hana dukiya wadda ka nema taka ce din Allah ya baka, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, to dukiyar ma Allah ya sa maka iyaka, gate ne inda ya kamata ka kashe ta da kuma inda bai kamata mutun ya kashe dukiyansa ba. To Allah ya haramta mutun ya doki dukiyansa ya kashe a wurin harkar banza. Harkar banza shi zamu ji insha Allah. Ai, abinda wannan aya take nufi, la yaqulu ba'dukum ma la ba'dhin bil batil, kar dayanku yaci dukiyar wasu da kar wasunku su ci dukiyar wadansu ta hanyar banna, kamar kwace ko sata ko riba ko zina. To dai abin da yake kama da waɗannan. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dan Abbas Allah shi da shi da shi da mahaifinsa, yace yani bil yamin al batila, abin da ake nufi yana daga cikin tafsirin la yaqulu ta'kulu amalakum bainakum al batil din nan, cewa la yaqulu ba'dukum ma la ba'dhin bil badili, shine mutun ya batar da dukiyansa ta wurin wato rantsuwa ta ƙarya ta banna ko wurin shari'a, ko abin da ya kama da shari'a mutun ya yi rantsuwa don ya ci haƙƙin wani ko ya bada abinsa domin a karbi gaskiyar mai gaskiya shi ku bai da gaskiya a bashi gaskiyar saboda bai da abin sa bil yamin al batilati al kadhiba ta rantsuwa ta banza kuma ta ƙarya yaqtati'u biha ar-rajulu mala akhihi bil batil tanda mutun zai karbi ko zai karbi dukiyar dan uwansa ta hanyar banna wal aklu bil batil ala wajhaini shi ko kashe dukiya ta wurin banna fiska biyu ne ado ma na ɗayan su an ya kuna ala jihati zulmi ya kasance dukiyar da mutum ya ci ko ya batar ta hanyar zalunci kamar wurin shari'a ko kuma wato ya kashe tasa ta wurin karɓe gaskiyar mai gaskiya shi ko bashi da gaskiya a bashi gaskiyar ko kuma karɓe dukiyar waɗansu ta ƙarfi ƙwace ko fashi da makami ko garkuwa da mutane ko sata nahawal gasbi jihata zulmi nahawal gasbi kamar wurin ƙwace wal khiyana da kuma kamar wurin yaudara was sariqa ko kuma sata na ɗai kenan wa thani nabiyu ala jihati alhazli kashe dukiya wurin harakar banza wallahi da harkar wasa ko kwallo kaga harkan wasa ne wanda ko da yake wadansu sukan ce sun halattar da ita amma ai wasa ne wanda ba shi da asali a cikin addinin musulunci kuma ko an ce motsa jini ne to motsa jinin kuma an yi shi ne ta fuskar da bata kamata ba musamman kun gari akwai tsiraici a ciki to wannan tsiraicin shi kansa ba karamin illa ba ne to ba a kashe dukiya ta irin wannan fuskoki na banza bai kamata ba wallahi kalladhi yukhazu fil qimari kamar wanda yake samun dukiya ta wurin caca wal malahi ko harkar wasa irin kwallon nan da muka faɗa ko abin da ya kama da kwallo wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan to wannan duka Allah ya hana a kashe dukiya ta wannan tsari kar ka yarda kudinka ka kashe su ta wurin wasar banza kaga kamar irin tseren da ake yi na kawai kamar dambe irin wanda suke a yanzu nan da shaɓi wanda suke yi to duk wannan kaga yana kamar cikin wasan banza yakan halatta idan an bi hanyoyin da suka kamata saboda an halatta a yi koyi harbi a koyi tseren dawakai ko raƙuma saboda wa'aidu lahum masadatun min quwwatin wa min ribadil khayli wannan shi kan iya halatta idan an bi hanyoyin da suka kamata to kuma bai kamata mutum ya kada kansa cikin hanyoyin ba sai ya je ya tambaya malamai ta wani irin huska ne ya halatta saboda ko dan kwallo kake so ka zama to ya kamata ka je ka tambayi malamai domin kwallon ma akwai abin da shari'a ta gindaya a kanta idan ana so a halatta ta to dole sai an tambayi malamai wanda suka sani fasalu al-dhikri in kuntum la ta'lamun su yi muku bayanin irin ka'idodi wanda shari'a ba za ta yadda da shi ba da irin wanda shari'a za ta yi musamaha a kai to idan ba haka ba to an yi banna kaga a lokacin da muka samu kanmu a ƙasar mu na Najeriya a cikin irin wannan hali musamman a jihar mu ta Kebbi mun samu kanmu ba da dadewa ba a cikin ibtila'i na ambaliyar ruwa wanda kowa ga halin da jihar nan ta mutu shi, amma ana cikin wannan halin aka samu wani ciyaman daga cikin ciyamomin jihar Kebbi ya tare yan kwallo ya ba su mota da kuɗi makudai da taimako wannan tim ɗin, ya ƙarfafe su ya jibga musu dukiya da shi da wani ɗan majalisa na wannan local government ɗin. Tare da ku wannan local government ɗin sun haɗu da ibtila'i na ambaliyar ruwa, gidajensu sun halaka, gonakansu sun halaka, abincinsu ya halaka, dabbobi sun halaka, kuma an gani a fili. Amma ana cikin wannan abin yake ɗaukar motoci da kayan jin daɗi na morewa da alƙawula ya yi wa ‘yan ƙwallo, wanda ba ‘yan ƙwallo ne kawai yake mallaka ba. Sannan idan taimako za a yi ga inda ya kamata a bayar, kuma idan muka diba har ila yau da ibtila'in da aka shiga a jihar Kebbi ba wani taimako wanda ya fito ta fuskar gwamnati wanda aka ce gashi an taimaka ma 'yan jiha game da wannan ibtila'i, ko akwai? Babu. Ta kowane gefe babu a ce ga wani taimako da aka yi wa talakawa, ko na abinci, ko na kayan gini, ko na wani abu, wanda har ila yanzu babu wani taimako da ya shigo hannun talakawa na gwamnati kam. Babu. To kaga wannan in ka duba ba adalci a ciki, ko ba kyauta ba. Lokacin da bala'i ya samu ya kamata a yi taimako wanda ya rasa wurin kwanciya, ya rasa abinci, Allah kaɗai sai ya karsa. To amma menene ake jira har yanzu idan za a yi taimakon ba a bayar ba? Me ake jira? To amma ta wannan halin da ake ɗibar taimako a bayar wa waɗansu ‘yan ƙwallo wani tim a waɗansu masu mulki, saboda haka wannan kashe dukiya ne bil batil. Kuma haɗari na biyu, da dukiyar da aka kashe ta shi mutumin da ya kashe da tashi ce, ai ba tashi ba ce, ta jama'a ce, ta jama'a ce. To haɗari na biyu, kashe dukiyar jama'a a waɗansu sashen jama'a wanda shari'a ta hana a kashe dukiyar ta wurinsu, haƙƙi biyu kenan. Saboda haka ya kamata gaskiya masu mulki su mai da hankali waɗansu wanda suke sako-sako da nauyin da Allah ya aza musu, akwai haɗari. Adiba hanyoyin da ya kamata a yi taimako a taimaka, kuma wajibi ne, ba ma taimako ba ne, nauyin da Allah ya aza musu ne za su saukar. Dama abin da yake taimako wanda kai ba nauyinka ba ne bari ka taimaka, to wannan nauyinka ne da Allah ya aza maka, dole ka saukar da shi. Saboda haka ba a kashe dukiya ta wurin banna, harkar kwallo wurin banna ne, musamman irin wanda ake a yanzu da mata da maza an zo an haɗe wurin kwallo. Duk ɗan kwallo, ban taɓa ganin ɗan kwallo wanda yake kwallo babu sashen al'aura saboda ba, domin al'auran namiji tsakanin cibiya zuwa gwiwa, wandunan su sun wuce gwiwa, sun kai gwiwa, suka yi ba. Ga miyagun maganganu suke haɗuwa a lokacin da ake wannan. Saboda haka wannan shari'a ba za ta yadda da wannan ba. Ai wani tawili, wai motsa jini ne. E, motsa jini a motsa shi abinda cikin haɗin da shari'a ta yadda. Ba ta yadda shari'a ba ta yadda ba. Wafi sahih al-Bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah yace yazo a cikin sahih al-Bukhari, inna rijalan yatakhawaduna fi malillah, da yawa akwai wasu jama'a da suke kutsawa a cikin dukiyan Allah. Duk dukiyan da ka gani ta Allah ce, kai da ka ganta a hannunka wakili ne kawai Allah ya baka yace ka ciyarwa waɗansu bayin Allah. Shi yasa wani hadisi yakan ce idan na ba mutane dukiya suna ɗiba suna ba bayin Allah, to sai in tabbata musu da ita. Amma idan ba sa ɗiba suna ba su, sai in karɓe ta ta hannunsu in ba waɗanda suke ɗiba su ba bayin Allah. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, ku ciyar daga cikin abin da na sa ku khalifofi masu kula da wannan dukiyar. Ko kai ga ne mota, to kai ga tarawa kanka. Ai wani ya bi kai in karfin nema da dabarar nema bai tara ba, kai khalifa ne kawai. An gaya maka wanda zaka ba, su ne ake faɗa yanzu ana. Suna kutsa a cikin dukiyar Allah, suna wanda suke so a cikinta, bigere haƙƙin kuma ba ta hanyar gaskiya ba. Falahumun naru yau malƙiya ba. Annabi ya ce, ina shaida muku, duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan halin, to waɗannan mutane suna da wuta a ranar ƙiyama. ‘Yan wuta ne ranar ƙiyama, wanda suke kutsawa a cikin dukiyar da Allah ya bayar domin a bi hanyoyinsa da dukiyar ba su bi ba. To wannan sharrin, wannan bala'in, to zai zama musabbabin shigar su wuta. Ko da suna azumi, suna sallah, suna zakka, suna hajji, sai sun shiga wuta. Sai daga baya idan sun sha wuta, kila sallansu da hajjinsu da la ilaha illallahunsu da suka tara, kila ya dawo da su aljanna, zai dawo da su aljanna, amma sai sun sha wuta. Inji Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari, ya zo a cikin sahih al-Bukhari, hina zakara annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da annabi ya tunatar, yayi magana, yayi maganar arrafa, yace ar-rajulu yudilu safara, lokacin da annabi yayi maganar zancen wani mutum da yayi tafiya, dogon tafiya. Ash'atha, gashi ash'athu akbar, ko ash'atha akbar, akbara, gashi yayi datti yayi kura saboda wahalar tafiya. Ga datti, ka san matafiya ka datti tunda ba lokacin wanka, ga kura tunda tafiyan ƙasa ne. Ya muddu yadahu ila sama, yana ɗaga hannunsa sama yana roƙon Allah. Ka san addu'ar matafi karɓaɓɓiya ce, ko tafiyar ma ga ta ya wahala. To amma tattare da alƙawalin da aka yi na addu'ar matafi karɓaɓɓiya ce, to gashi a halin tafiya yana da lalura, wani hali ya kama shi, ya ɗaga hannunsa ko hannayensa. Ya kawo shi nan kan mufrat a wani hadisi, ya dahu, kamar ina ganin na taɓa ganin da aka rubuta ya dahu ɗin nan, hannayensa biyu ya ɗaga su yana roƙon Allah, yana ya rab ya rab, ya Ubangijina, ya Ubangijina, kai min kaza, ya Allah kai min kaza, ya Allah kai min kaza. Annabi ya ce, mutumin nan mai addu'an nan fa, wa ma dhawum haram, ko da yake ɗaga hannu yana roƙon Allah, kuma annabi ya faɗa Allah alƙawari, duk mutumin da ɗaga hannunsa ya roƙi Allah, to Allah yana jin kunyar ya maida hannayen ba tare da biya masa buƙatunsa ba. To amma ga wannan mutum ya tara waɗannan ƙa'idodi da yawa, yana ta roƙon Allah, yace amma abincinsa haramu yake ci, kuma sharabu haramu, abun shansa ma da ruwa, da abin da ya kama da ruwa na sha, duk na haramu ne. Wataƙila ɓarawo ne, ko alƙali ne mai cin suhut, mai cin rashawa, mai karɓar kuɗi domin ya ba mara gaskiya gaskiya, shi ma haramun ne. Malbasuhu haramun, suturarsa ma da haramu ya yi sutura. Waguze bil haram, bari ma iyayensa da suka haife shi ma sun ciyar da shi da dukiyar haramu. Wannan akwai haɗari. Kai da cijo mai iyali, kai ƙoƙari ka newa wa iyalinka halal su ci. Idan baka nema musu halal ba, ka ciyar da su da haram, ka lalata rayuwarsu a banza, ka ja musu haɗari, ga naka haɗari, ga nasu haɗari, kuma rayuwar ba za ta yi aƙiba ba. Kisa gani abin da ya same mu a ƙasashenmu nan, yana ya ta'allaka da wannan halayen. Kai ƙoƙari ka ce halal, can da aka ce in kai aure ya in baka iya zama babu aure ko da mutashabihi ne, mutashabihi fa abu ne in ka duba wannan tawili ya zama halal, in ka duba wannan tawili ya zama haram. To a ce in baka iya neman halal tsintsa, to ko shi ka nemo. Misali kamar karantar da addinin musulunci a biya ka albashi, in ka duba wani bayanin malamai da wasu hadisai da wasu abuwa, in ka ɗauko sai ka ga wannan ya halatta, ba shakka. Amma kuma in ka koma ta wani gefen ka duba wasu maganganu, sai ga kai wannan ko zai halatta, ka karantar da Qur'ani a biya ka, in ka duba wani tawili sai ga ya halatta, in ka duba wani tawili sai ga bai halatta ba. To in babu halal tsintsa, kai wannan kai karantarwa a biya ka, kai aure wannan ba komai, ya kasance kai malami ne kana koyarwa ana biyan ka. Wannan na bada misali ne, akwai ire-iren su da yawa wanda suke mutashabi. In ka duba nan kamar halal, in ka duba nan kai sai ka ganshi halal, in ka duba wani bayani sai ka ga anya ba zai halal, kamar musabaka da Qur'ani. In ka duba wani tawili sai ga ya halatta, ko bai da gyara yayi daidai. Kuma in ka duba wani tawili wani bayani sai ga bai halatta ba. To ko da dan musabaka zaka zama kai aure, in baka iya zama baka yi aure ba, sai ka izina, zaka izina kai auren ka ciyar da ita da kudin musabaka din mana ba komai. To amma in ka wadatu ka aje wannan, ka kama abin da ba irin wannan ba. Wannan shine misali nake bayarwa na mutashabi, shine mutashabi. Amma kawai ka kwace abin mutane, wai ka ce an ce ka nemo haram, wai ce ka nemo haram, ba wanda ya ce ka nemo haram ka ciyar da iyalinka. Inda aka yi magana aka yi na batun haramun, mutum ne zai mutu, ba inda aka halatta mutum ya ce haram in banda kamar wannan. Yunwa tana neman ka mutu ta kashe ka saboda yunwa, ka mutu yanzu faduwa za ka yi ka mutu, sai ka ga mutum da abinci da Allah wane sayar min, ya ce ba ya saida maka, da Allah ka dan in min, in ce zan mutu fa, wallahi zan mutu, yunwa nake ji zan mutu, ya ce a ba zai saida maka ba, ko ba zai yi maka ba, sai ka kwata ka ci baki wanda za ka koshi shikenan. Shi ma an ce in ka samu ka biya shi, wasu malamai. To ai wannan haram ne. To amma an halatta maka, wanda aka halatta maka cin mushi. A kawai da ƙarfinka. Wai iyalinka suna jin wa ko kaza ko kaza, ka ce bari ka je kai sata. Ko ka je kai wani abu. Wai ai ad-duratu tubil ma'zurat, ƙarya kake, lahira ka tabbata. Kuma tun a duniya sai ka ga sakamako. Ba dalili ba abin da ya halatta ka ci haram, babu shi. Sai wannan matsayi ka wannan abin da muka faɗa na farkon nan. Annabi ya ce fa anna yustajabu lidhalik, yaushe irin wannan shina kan wannan hali da wannan ɗabi'a za a karba addu'arsa? Ai ba za a karba ta ba, har abada ba za a karba addu'an mai cin haramun ba. Yana daga cikin sharuɗan karba addu'a cin halal, akalul halali sirfi aidan udda, inji Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Cin halal tsintsa shina daga cikin abubuwan da suke ƙara maka imani, su kankare maka zunubi, kuma su sa Allah ya karbi addu'anka. Wato mukula fa, tawilin da mutane suke yi a yanzu na cin haram, ko ga mutum da ƙarfinsa yana a daji ya garo ga mutane, wai ayyunwa yake ji, bai je da abinci sa a gona ba. Waya na ka je da abinci a gona? Ga gari kana hange, ga ciyawa a daji wanda za ka yanka, ka je gari ka saida, ba ka yi ba. Amma ka ce bari ka ɗibi rogon mutane, tun da an ce in ka gaza ka halaka ka ci haram, wai ka ɗibi dukiyar mutane, wannan ba a yi maka wannan rangwame ba. Haka kamar zina, ba yanda za a halatta maka kai zina. Shi ma wancan shi kadai ne aka halatta maka saboda gudun mutuwa, in za ka mutu, saboda wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Hayyau ka taba ganin wani mutum zai mutu gashi yana daukan rai lafiya a bai samu mace bane shi yasa zai mutu bai samu mace bane shi yasa zai mutu baka taba gani ba ko ba wanda zai mutu mace dan bata samu namiji ba ko namiji dan bai samu mace ba ya mutu babu saboda haka ba yanda shari'a za ta halatta maka safar jinka ko fidda maniyi ko na mace ko na namiji idan ba ta aure ba ba wannan tawilin babu shi babu shi ba shari'a da za ta yi maka da wannan amma abinci in ya kama irin wancan hali to a yadda saboda wala tulku bi adikum ila tahluka ba wanda ka taba gani yana daukar rai lafiya bai samu mace bane ko lafiya bata samu namiji bane akwai saboda haka ba halacci a wannan to alhamdulillah kuma an nuna lokaci yayi ko ga sauran hadisi ne to Allah ya mana gafara Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu da imanin mu da mutuncin mu albarka annabi abinda muke karantawa akai Allah ya ba mu iko aiki da shi da mu da masu sauraro inda kurakurai suke Allah ya ba mu ikon gyarawa mu duka gaba daya Allah ya zo da kasan mu lafiya albarka annabi musibobi duka Allah ya yi muna Allah ya muna muwafaka ga daidai Allah ya tungude mu ga abinda ba daidai ba masu mulki mu ma Allah ya musu haka barka annabi sallallahu alaihi wasallama yayin mu da malaman mu duka Allah ya saka musu alkhairi Allah ya musu gafara shi annabi Allah ya kara musu karama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.